Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimakin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan, ga labaran duniya.
To, assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya da asubahin yau Lahadi 10 ga watan Satumba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Girgizar kasar nan mai karfi wadda ta afka ma kasar Morocco, inda ba kasafai take faruwa ba, ta tilasta mutane gudu zuwa kan tituna, ta kuma rurrusa gidaje a kauyukan da ke wajejen tsaunuka da dadaddun biranen da ba a gina su ta yadda za su iya jure ma jijjiga irin ta ba. Ta yi sanadin mutuwar mutane sama da 2000 zuwa yanzu. Ana kuma ganin adadin mace-macen zai karu yayin da masu ayyukan ceto ke kokarin isa wuraren da abin ya furtsawa da su a can lungu. Girgizar kasar mai karfin 6.8 a ma'aunin jijjiga ita ce mafi tsanani da ta taba faruwa a kasar cikin tsawon shekaru 120, wadda da daren ranar Juma'a ta sa mutane gudu daga gidajensu. Masifar ta rutsa da dukkan garuruwan da ke wajejen dogayen tsaunukan nan ko Al-Atlas Al-Kabir. Uwaye da ubanni na ta kuka yayin da yan sanda saye da hulunan kwano ke ta kwasar gawarwaki. Jiya Asabar, ma'aikatar tsaron kasar Romania ta ce an samu baraguzan wani jirgi mara matuki a cikin kasar, irin wanda Rasha ke amfani da shi, wanda hakan ke nuna cewa an yi kutse ma yankin sararin samanta. Sake gano tarkacin jirgin sama mara matuki da hukumomin Romania suka yi a yankin kasar da ke daura da kan iyakar Ukraine na nuna alamar an yi wani kutsen da ba za a lamunta da shi ba ga kasar Romania, wacce mamba ce ta kungiyar kawancin NATO, a cewar shugaban Romania Klaus Iohannis a wani jawabi. Iohannis ya ce ya yi bayani ma sakatare janar na NATO Jens Stoltenberg, wanda shine karo na biyu da jirgi mara matuki ya kito a kasar ta Romania a wannan satin, kuma wai shi Stoltenberg ya jaddada goyon bayan kungiyar NATO ga kasar ta Romania. A halin da ake ciki kuma, jiya Asabar, shugaban hukumar leken asirin Ukraine Kirill Budanov ya ce za a ci gaba da kai farmaki ga sojojin Rasha cikin watannin da ke tafe, ko da yaya yanayi ya kasance a waɗannan lokutan da ake ganin yaki zai dada zama da wahala. Za a ci gaba da gumurzu ko ta halin aka cikin sanyi, cikin tako, ko kuma wuri mai cabal-cabal. Yaƙi ya fi kasancewa da wuya, amma za a ci gaba da gwabzawa, za a ci gaba da mayar da martani, a cewar Budanov. To, karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugabannin kasashen duniya sun yi shelar cimma yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta yin hanyoyin dogo da tasoshin jiragen ruwa don hada gabar ta tsakiya da kudancin Asiya jiya Asabar, a bayan fagen taron kasashen G20 a birnin New Delhi na kasar India. Wannan yarjejeniyar na zuwa ne a wani muhimmin lokaci wanda shugaban Amurka Joe Biden ke kokarin samar da wani zabi a maimakon gawurtaccen shirin nan na China na gina manyan hanyoyin zirga-zirga a fadin duniya, ta wajen gabatar da Amurka a matsayin madadin China kuma mai saka jari a kasashe masu tasowa a kungiyar ta G20. Biden ya ce a tabakinsa gawurtacciyar yarjejeniya ce wadda za ta hada tasoshin jiragen ruwa na nahiyoyi biyu, ta kuma sa gabar ta tsakiya da dada samun kwanciyar hankali da ci gaba da kuma haɗin kai. Wani hari da aka kai da jirgin sama a wani gari a kasar Somalia ya yi sanadin rasa rayuka da dama, ciki har da na yara, a cewar mutanen wurin da kuma hukumomi, a yayin da kuma aka kashe wasu mayaka uku na kungiya mai alaka da Al-Qaida. A wani bayani na ranar Juma'a, hukumar sojin Amurka ta ce kash an kashe fararen hula an kuma raunata wasunsu a inda sojojin Somalia suka gudanar da wani aikin tsaro a ƙauyen Yallahelai ranar Laraba. Amurka ta ce ta yi jigilar fararen hulan da suka samu raunuka bayan da gwamnatin Somalia ta buƙaci hakan. To, amma fa sojojin Amurkar ba su kai wani harin jirgin sama ko kasance a wurin ba.
labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki done kasuwa.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da saduwa a wannan shiri na kasuwa kai miki dole. Shirin namu na yau mun yi babban kamu ne sha'anin harkan kasuwancin ya sha bamban da wanda yake shi kasuwanci ne wanda yake kasa da kasa ake wuri ne wanda yake ake wato hada-hadar saida da kuma sayen duwatsu na alfarma. Zan so kamar yadda yake na zo wuraren su shagunan su don saboda nan ne suke baje kayayyakin mai so ya zo ya saya. To anan dai zan fara tuntuɓan shi shugaban kungiyar masu sarrafa ma'adinai na jihar Bauchi. To ko za ka gabatar da kanka?
Assalamu alaikum, sunana Musa Santura Kefali, hukuman Fali. Ni ne shugaban 'yan ma'adini na jihar Bauchi karkashin kungiyar 'yan ma'adinai na kasa.
To shi wannan hidima shin me yasa ka shiga wannan harka?
To alhamdulillahi, bayan bari na aikin banki shekaru 19 suka wuce. Kafin lokacin ina banki ina ganin muna mu'amala da Turawa da mutane da yawa masu harkan ma'adini. Sai sha'awa ya shiga raina na wannan harkan. Ina dan tattabawa ina aikin banki, bayan bari na kuma sai na maida aikin ya zama sana'ana saboda riba da amfanin da ke cikin sa.
Shin wannan harka ko kuma kasuwanci na ma'adinai yaya ake gudanar da shi?
To lalle kamar da aka sani ma'adinin na akasa ake tono shi kuma ya kasu kashi biyu, akwai dutsen alfarma akwai dutsen kayan nauyi. Wannan kaya idan muka fito da shi mukan kai buying center kamar kayan alfarma kenan. Shi kuma kayan nauyi a nan warehouse dinmu ake zuwa a bi mu a saya ko kuma a je bakin rami.
To ka ce mana kayan alfarma da kayan nauyi da meye nema? Ga abubuwa ne ina gani kala-kala. Ko za ka mun bayani ka ce wannan dutse kaza shi ne ake kira kaza, wannan dutse kaza shi ne ake kira kaza? Ga sunan dai ina kallon su.
To yanzu tun da duniya ta koma kan kuɗi, bari mu fara da kayan alfarma. Wannan dutse ake gani shi ake ce masa sapphire, wannan kuma rubi. Dukkansu suna dangin jauhara ne. Babu dutse mai daraja mai tsadan su, don ko lu'ulu bai kai shi daraja ba, ma'ana diamond bai kai rubi da sapphire daraja ba. Yanzu wannan da kake ganin sa in ba don albarkacin ka ba za a fito ma da shi ba. Wannan da ke ganin sa ya kai miliyan 500.
Wannan
ai ta auren ka ba? Wannan rubi ne ba don kai din bane ba za a fito ma da shi ka ganshi ba. Rubi mai kimanin girman gram 10 ya kai miliyan 500. Yanzu ma Bature ake jira ya zo ya dauka ya tafi da shi. Kaga muna da kayan alfarma daga rubi sai sapphire, duk ajin su guda ne. Bayan sapphire sai diamond, na san abin da zaka so ji kenan, abin da kafi sani kenan. Diamond
the gold,
the gold shine zinari. To daga diamond sai zinari, daga zinari sai tourmaline, sai aquamarine, sai topaz, sai kuma sauran su kamar su amethyst, kamar su quartz, giran kowa da akwai.
To ko zaka yi wannan karin maske akan wasu cinikayyan da kuka yi na wannan ma'adinai?
Wato cinikayyan suna da yawa, amma wanda zan iya tunawa shine na wani dutse sapphire da bai wuce gram 20 ba in ya kai, da wani aboki na ya yi cinikinsa ƙarshe da ya bar ƙasar nan a naira miliyan 50 a lokaci guda. Kuma a America wannan dutsen dala miliyan aka sai da shi.
Wato an kai America ne?
An kai America aka kai. Ko da ka san yawanci manyan attajirai da sarakuna su suke tu'ammali da shi. Sai kuma na biyu harkan farakasa kawolin. Ina zaune wani mutum ban taɓa saninsa ba, Ibo ne daga ƙasan daga Port Harcourt. Yake ce ya ga sunana ne a sistem, wani tura masa cewa ina harkan kawolin. Yace tabbas haka ake. Yace to in tura masa da sample na wannan kawolin din. Na tura masa da sample, bai taɓa ganina ba, ban taɓa ganinsa ba. Kan ka ce kobo sai gashi ya turo min miliyoyin naira. Haka ne ta tura ma dan talikin nan Kawolin.
Shi Kawolin din nan da me ake amfani da shi?
Eh, Kawolin ana harkoki da dama da shi. Masu harkan penti suna amfani da shi, masu harkan taki suna amfani da shi, masu harkan ceramics abinda ya shafi kamar su tiles da kayan karo suna amfani da shi, masu harkan roba suna amfani da shi, masu harkan magunguna pharmaceutical kenan suna amfani da shi, masu harkan hoda suna amfani da shi, ga abubuwa dai birjik.
To shin yaya ne muna ganin turawa suna zuwa nan suna sayan wannan kenan? Sun fi mu sanin daraja da muhimmancin sa ne?
Ai, ba wai sun fi mu sani ba, mu ba ma san muhimmancin sa ba. Ai, dutse da ince ma dutsen alfarma ne ke dauke da shi ne CB, daidai da taurarin ka, daidai da amfanin da wannan dutsen yake ma. A yanzu masu kudi ne suke saya, kuma da a ce manyan mu za su gane, a ce an kafa kasuwan a nan Najeriya ko jihar Bauchi, da duk wa'annan duwatsun muna da shi, sai ta zama kamar Dubai. A zo ana cin kasuwan a nan ma, zai daga darajan da alfarman da nasibin duk zai daga darajan garin ta dawo kamar da ake ganin sauran wasu kasashe. A yanzu da zan wannan dutse da kake ganin rubi, da zan sa shi a yanan gizo in ce muna da rubi mai gram kaza, ina mai tabbatar ma sai ka ga turawa akalla 100 sun biyo sawunsa, saboda ana nan ana ta cikiyansa. To turawa sun fi mu da rajin san sani, a su fi mu san amfaninsa.
Leka daya shagon domin saboda shi ma mu ji daga bakinsa. Alagabata malam, ko za ka gabatar mu da kanka?
Assalamu alaikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Alhaji Abubakar Ino Labaran, bararen Darazu.
Ta ya ka samu kanka wannan hidima na hada-hadar kasuwancin ma'adinai?
To alhamdulillahi, na shiga hidimin aikin ma'adinai a kalla ba kasar Badda da matsayin shekara 20 ina yin harkar ma'adinai. Kuma harkar ma'adinai harka ce ta yi, na aikin gwamnati bayan na aje ni ma na zo na fada na kama na yi, amma shi gari guda ne. Na farko ni na fada ne a bangaren masu aiki na industrial mineral, abinda ake kira kayan naukin wanda ake sarrafa da su na kamfanonuwa.
Ya kasuwancin wannan ma'adinai yake?
To kasuwar ma'adinai kamar kowace kasuwa ne da ka sani, wanda za ka je ka shiga ka sai kaya kamar yadda kasuwa take haka wadda muka santa. Amma muhimmancin mu shine ba ma zuwa cikin kasuwa wadda muka sani irin na gwamnati, mu je mu baza ajin mu, saboda ajin mu yafi karfin shago. Na farko shine mukan kama office ne sai mu zanna, sai mu signboard din mu, mu registration din mu, mu register da gwamnati, mu kuma da kungiyar mu a da gwamnatin tarayya, ministry da take naukin wannan kayan wanda aka dora mata haki. Mukan yi license din mu a wurin mu, a wurin da kuma na saya da na sayarwa duk ana yi.
Bari in je ta bakin wani dan kasuwan harkan ma'adinai din, ko za ka gabatar da kanka?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni dai sunana Mahmuda Ibrahim, ni dai cikakken dan madani ne.
Haka
kuma ni dai a madani dai gado ne.
To
domin shi na tarar shi kuma nake.
Haka ne,
na dai yi makaranta, amma bayan da na gama makaranta ban ma nemi aikin gwamnati ba, na komawa asalin sana'an da na sani.
Kai mutumin ina ne?
Ni mutumin Adamawa ne.
Adamawa, ka zo nan Bauchi?
Eh, harkar lallai haka.
Haka ne. To yanzu ka samu shekara na?
Eh, to lallai dai ni dai ban kai shekara guda ba a Bauchi. Da mu ƴan madani mutane ne wanda ba mu zama wuri guda.
Kai tono kake yi ko kuma a'a akan kawo maka ne ka saya ka sayar?
Yawwa, lallai mu siya muke mu siyar.
Ce kuke ku gane ya alaman wuri mai ma'adinai yake?
Eh, to lallai ita kowane madani tana da irin nata alama, domin kowane irin madani yana da sample daga sama irin alamar da yanda take, domin akwai su duwatsun da zaka samu wanda kowane madani yake tafiya tare da shi. Daga sama in ka je ka gan wannan duwatsun, ka san lallai kaza ne yake nan kasa, kuma an ka tona wannan abun shi zaka samu.
To da kashe da so chairman ya karkare mana wannan kira ta mu na kasuwancin madinai, da kira kuma da yiwuwa ya jawo hankalin gwamnati akan abubuwan da ya kamata a yi don harkan tasu dai akwai fita a ciki.
To kira dai da zan yi shine kira ga dukkan ƴan ƙasa, masu ƙarfi da marasa ƙarfi, su zuba hannayen jarinsu a harkan nan na ma'adini, domin akwai samu a ciki. Eh, akwai asara matuƙa idan ka shiga da ka, yayin da kake so ka zuba jarinka a wani harka, ka zo ka same mu ofishin mu na kungiyar ƴan ma'adini, za mu baka shawara kan abin da ya kamata ka yi. Tabbas ba za ka yi asara ba, amma an mutum ya shiga da ka abun ba daɗi, an mutum ya wasa sai ya yi nadamin ma zuwansa duniya. Lalle kira kuma da zan yi ga gwamnati shi ne, lalle gwamnati ya kamata ta mai da hankali a kan wannan harka. Najeriya muna da arzikin da za mu ci da wata ƙasa ma ta harkar ma'adini, sai dai idan ba a kula da mu ba.
Shirin BOA Hausa, kasuwa a kai miki done, kasuwa kasuwa a kasashe ya take, kasuwa a kasar mu.
Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Sunana Rabi Yunana G. Idris daga Ecuador, kaga dama Bauchi DCC. Zaman lafiya yana da muhimmanci kwarai da gaske a rayuwar nan adam, domin idan babu zaman lafiya to ibada ma baka samu zarafin yin sa ba, abinci ma baza ka ci ba, zaka yi gudu ka bar mallakan ka saboda rashin zaman lafiya. To zaman lafiya babban abu ne, kamar yadda littafi mai tsarki a cikin littafin Ibraniyawa sura ta 10:12 aya ta 14 ta yi mana magana. Amma matsayinmu na Kirista cewa mu neman zaman lafiya da kowa, tare da zaman tsafta na rayuwa wanda za a kauce mu kowane irin almubazzaranci na rayuwa. Idan har ba mu zauna lafiya da juna ba, ba mu kuma zaman tsafta da juna yadda ya kamata ba, zai wuya mu ga darajar Ubangiji, zai wuya mu shiga mulkin Allah. So zaman lafiya yana da tushe a cikin littafi mai tsarki. Littafi mai tsarki ya sanu sai ya ce mu zo mu yi zaman lafiya da kowa, har ma makiyanmu ma. Aya ta ce mu ba su abinci, idan don aya ta yi magana cewa idan makiyanka na jin yunwa ka ciyar da shi, idan yana jin kishin ruwa ka shayar da shi, in ma ba ya da sutura ka ba shi sutura. Abin da littafi mai tsarki ya koya mana kenan. To zaman lafiya na baya samuwa, dole ne sai mun dawo mu rungumi maganar Allah. Kuma zaman lafiya din da mu Kirista mutum dai baya kawo zaman lafiya, sai wancan yana bukatan zaman lafiya, wannan ma yana bukatan zaman lafiya, sannan za a yi zaman lafiya. Muna da addinai da yawa a Najeriya, musamman a Najeriya muna da addinin Musulunci da na Christianity. To addinin Christianity da Musulunci idan ba su nemi zaman lafiya da juna ba zai yiwu ba. Domin mutum ɗaya baya neman zaman lafiya, ko da ka nemi zaman lafiya wancan ba zai nema ba zai yiwu ba. To amma dole ne mu haɗa kai su nemi zaman lafiya da mu nemi zaman lafiya da su, kamar yadda littafi mai tsarki ya faɗa mana. Yesu Musa ya riga hore mu da mu yi zaman ƙauna da kowa, don har da muke ma aya ta ce mu yi zaman lafiya da su. So saboda haka littafi mai tsarki ya faɗakar da Kirista muhimmancin zaman lafiya. Ubangiji Allah, muna godiya saboda kai ka umurce mu da mu yi zaman lafiya da kowa, har da makiyanmu da abokan gabanmu. In ba tare da zaman lafiya ba za mu ga darajar ka ba. Allah, mun roke ka a cikin sunan Yesu ka taimake mu mu zauna lafiya da juna. Musamman Najeriya akwai kabilanci, akwai bambancin addini. Allah, na roke ka bari ka taimake Najeriya gaba ɗayanta mu rungumi juna mu zaman lafiya da juna. Na gode saboda ka ji mu, albarkacin Yesu mai ceton mu.
Madalla. Yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan tashin zuciya, wanda a lokuta da dama yakan zo da amai. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi. To likita, masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani kan tashin zuciya, ko mutum ya ji kamar zai yi amai, wanda a wasu lokutan yakan zo da amai.
Tashin zuciya a Turance ana kiran shi da nausea. Wannan nausea din nan kuma babban alama ne na farko da yake aukuwa yayin da mutum zai yi amai. Wato tashin zuciyar nan shi yake fara zuwa yawanci ga wanda suke zuwa da amai. So kuma yana da matukar amfani, saboda daga mutumin da in ya zo yin amai yake jin tashin zuciya, so kun wake nan zai samu ya shiri ko kuma za ta samu ta yi shiri, yayin da mutum ko yana zaune ne zai yi sauri ya je inda zai samu ya aman, ko kuma a'a in yana kwance ne zai tashi ya zauna, ko kuma a'a in yana wani abu ne zai iya dakatawa da wannan abun dan ya samu ya aman. So wannan nozia din yana da matukar amfani kuma yana matukar taimakawa yayin da mutum zai amai. So a turance muna irin shi nozia a Hausance shine tashin zuciya.
To likita, shin me ke sa mutum ya ji tashin zuciya ko kuma yin amai?
Akwai abubuwa da yawa da suke sa wannan tashin zuciyan, wato shi nozia din. Amma sai dai kafin mu je ga bayanin su, yana da kyau a gane cewa tashin zuciya na nozia ba wai cuta bane, a'a zai iya kasance alama ne ta wata cuta. Amma kuma kamar yadda aka sani, yawanci aka samu tashin zuciya amma yakan zo ko kuma yakan biyo, sai sa koma a cikin bayanai na topics din mu ko darussan mu a likitance ba a cika kawowa darasi na tashin zuciya zalla ba, yawanci sai an hada ta tare da amai. Daga cikin manyan abubuwan sun hada da haka, akwai wani abu shi motion sickness ko kuma sickness, wato irin rashin lafiya da mutum yakan ji yayin da yake tafiya daga wani gari zuwa wani gari, ko kuma wani ƙauye zuwa wani ƙauye, ko kuma wani ƙasa zuwa wani ƙasa. Kama daga jirgin sama ne, jirgin ƙasa ne, jirgin ruwa ne, ko kuma mota, mutum yakan samu irin wannan tashin zuciyan sai ya ji kamar amai. Ba wai cuta bane na malaria ya jawo, a'a motion sickness yana jawo haka. Na biyu, akan same shi a matsayin alama na farko-farko ga mace mai ciki, musamman wanda suke cikin first trimester, wato wata ukun farko kenan na ciki, wanda kuma mace ne take jin wannan tashin zuciya, a wayansu kuma sukan zo musu tashin zuciya har da amai. Akalla mata kashi 70 zuwa kashi 90 sukan samu wannan tashin zuciya, amma kuma a cikin su akalla kashi 30 zuwa kashi 50 sukan zo har ma da amai. So in mutum ya kasance cewa bai kiyaye ba, bai lura ba a matsayin shi na likita, to ba amma mamaki bane ya tamakawa mata masu ciki magani na malaria, ko ya tunanin cewa wannan tashin zuciya ko aman da suke yi saboda rashin lafiya ne, wanda kuma in ba kiyaye ba, ba za a gane cewa wannan tashin zuciya ba saboda rashin lafiya bane ba, tsada saboda alama ne na ciki. Da ugun su akan same shi saboda tsananin ciwo, wannan ciwon zai iya kamawa da kuma na koda ko kuma na hanta ko wani abu kamar haka, wanda in yi muni yake iya sa shi ma wannan tashin zuciya ya ta damu mutum. Na gaba kuma akan same shi saboda tsananin tsorota, sai ga mutum ya ga wani abu da ya daga masa hankali ko wanda ya daga mata hankali, wanda sukan sa mutum tashin zuciya, wannan ma har ya kai ga amai. Sai kuma akan samu irin food poisoning, wato yayin da mutum ya ci abincin da bai karfa jikin shi ba, yakan ji tashin zuciya wanda yake zuwa da amai. Haka ma kuma ga wanda suke yawan cin abinci, mutum ya zo na ne ya ci abincin da ya fi karfin shi, to dole ya kasance ya aman shi, in bai aman shi ba to zai ta damun shi, hana shi kwanciya, hana shi kuma sakat. Sai kuma akwai cututtuka irin su gastroenteritis tare da irin su ulcer tare da sauransu, wanda su ma sukan zo irin wa'innan alama na tashin zuciya. Amma kar mu manta fa, akwai wa'insu abubuwa wanda su kuma ba na cututtuka ba ne, wanda su ma suna iya sa wannan tashin zuciya, musamman in mutum ya shiga guri ko kuma ya je gurin da ya ji wani kamshi ko warin da bai karfe shi ba. Za ta yi abu ne wanda ni ya mun kamshi, amma kuma ga wanda shi kuma bai karfe shi ba, zai iya jin shi a matsayin abu ne mai kamshi, amma wanda bai masa dadi ba ko bai mata dadi ba, hakan sai ya ja musu tashin zuciya, wannan ma har ya maka amai a take a lokacin. Sai kuma wanda suke da matukan amfani shine, yayin da mutum ya samu heart attack, wani abu shi mai cardiac infarction kenan, wanda yakan zo da yawanci tsananin ciwon kirji ne ta farin hagu ta dan sama kadan, sai ga mutum ya rike kirjin shi, sai ka ji mutum ya samu wani irin zufa ko kuma mutum ya fara jin jiri, to yawanci yakan zo da amai. So in ya kasance mutum ya yi sa a hali zuwa asibiti, gashi ya rike kirjin shi ko kuma ta rike kirjinta, ba kuma haka zalla ba har tare da amai, in mutum mai kiyaye ba zai aza ulcer ne, wanda ba ulcer bane but rather myocardial infarction ne, saboda ga wannan angina pectoris, wato wani ainihin ciwon kirjin da ya zo masa, to wannan shi ma yakan zo masa da tashin zuciya, wanda har yakan kai ga mutum ya amai. Na gaba kuma ga wanda ya kasance cewa sun samu bugu na wato ainihin kai saboda hatsari na mashin ne, na mota ne, na keke napep ne, ko na makamanci haka, to in ya taba wani sashi a jikin kwakwalwansu wanda yake taimakawa gurin controlling wannan sashin da yake nausea da vomiting din, to fa ba mamaki bane ya kasance ya ji tashin zuciya har ma ya amai. Su sa ma wanda suke da matsala na kwakwalwa, kamar a zuwa ce muku kansa na kwakwalwa, to akwai wanda suke yawan jin wannan tashin zuciya ko kuma yawan jin wannan aman, wanda shi ma in dai ba ai controlling wannan condition din ba, to ba mamaki bane su ci gaba da jin irin wannan tashin zuciya. Sai kuma akwai wani abu shi gastroparesis, wanda yawanci wanda suke da ciwon suga ne suke ji, wanda shine slow emptying of the stomach. Sai kuma finally ga wanda suka sa giya a gaba suka yi tartil suna sha, to tashin zuciya da amai, wanda ga sun kula da shi ba matsalan tashin zuciya da amai ba, har da kansa ma na cikin mutum yawanci sukan same shi.
Kamar wasu cututtuka ne ke nuna alamu da tashin zuciya ko amai?
daga cikin manya-manyan cututtuka da suke jawa irin wannan alamu na tashin zuciya sun hada da cuta na malaria, sun hada da cuta na ulcer, sun hada da cuta na gastroenteritis, wanda yawanci mutum da yake yin amai har da ma typhoid. Saboda duk cutan da yake zuwa da amai, to yawanci akwai tashin zuciya, wannan ya kama da meningitis, su encephalitis, da duk wani cutan da zai iya sa mutum ya amai, to yawanci yakan zo da tashin zuciya a farko. Amma ba wannan shi bane ma babban tashin zuciya nan, kamar yadda na faɗa a can farko, abu ne wanda yake da matukar amfani a jikin dan adam. Saboda yana taimaka mana mu san cewa eh, fa in tashin zuciyan ne farin yawan sai mu fara jin yawu, ya fara tsinkewa, yana yawan zuwa baki mu, to fa alamu amai yana ƙoƙarin zuwa kenan. Amma tamen da ya kamata mu fara a nan gurin, wani sashi ne na jiki da yake ja irin wannan tashin zuciyan wanda ya kamata a ce mutane sun sani? To shine kamar haka, akwai hawa kusan 3-4 na jikin dan adam wanda yake controlling wannan tashin zuciyan. So na farko su ne kamar haka, akwai central nervous system, wato sashi kenan na kwakwalwa, ko shi kanshi kwakwalwan kenan, wanda a jikin kwakwalwan akwai wani abu shi cerebral cortex, tare da wani abu shi limbic system, wanda limbic system tare da cerebral cortex nan ne suke yin aikace-aikacen da suke taimakawa gurin tashin zuciya, wanda su kuma alama ne ke nuna mutum akan amai yana zuwa. Shi kuma amai alama ne na wani rashin lafiya, ko kuma alama ne na wani condition da mutum yake da shi, kamar yadda na faɗa a baya, mace mai ciki. So sai na biyu kuma muka samu wani abu shi CTZ, wato chemoreceptor trigger zone. Wannan chemoreceptor trigger zone din nan ana samu shi ne a ta wurin fourth ventricle of the brain, wato wani sashi ne shi ma a cikin kwakwalwa, wanda yake taimaka wurin controlling wannan nausea din, ko kuma tashin zuciya. Na gaba akwai vestibular system. Vestibular system kuma wani sashi ne shi ma a can cikin kunne, wanda amma ya dan fi kusa da kwakwalwa, ko wanda zaka iya cewa ma sashi ne shi ma na kwakwalwa, amma wanda yana can cikin kunnen mutum na dama ne, ko kuma na hagu ne, wanda shi ma yake controlling wannan nausea din, ko kuma vomiting, wato tashin zuciya kenan. Sai sa yau inda zaka sa mutum alal misali akan kujera, suka wana shi akalla koda na minti 2 zuwa minti 3, in ka tsayar da shi ba zallan jire wannan mutumin zai ji ba, ko wannan matan za su ji, a'a za su ji tashin zuciya, wannan ma kana ajiye shi sai ya samu har ya maka amai. Saboda ya gada ya taba balancing system din mutum. Wannan balancing system din mutum kuma shine wanda yake taimakawa, ba zallan balance ba, wato daidaito mutum kenan, wato hadda taimakawa gurin tashin wannan zuciya din. Sai sa ba mu mamaki bane ga dan adam din da yake da matsala na cerebral cortex, ko kuma limbic system, ko kuma wanda yake samun problem na chemoreceptor trigger zone din, ba dole ya ji ko kuma ta ji wannan tashin zuciyan ba, ko kuma amai lokaci ɗaya kawai zai ji amai ya fara masa. Kamar yanzu ni ne nake magana, kawai sai guji na fara amai ba tare da ma na ji alamun amai ya zo ba. To wannan yakan faru ne yayin da mutum ya samu damage a wannan sashi na kwakwalwan, wanda amma dai bai cika faruwa a samu damage ba a wannan sashin sallah. Amma ga wanda suke da kaman brain tumor, ko kuma kansa na kwakwalwan da ya toshe aikin wannan cerebral cortex din, ko kuma limbic system, ko kuma chemoreceptor trigger zone, ko kuma vestibular system, to duka ba abun da ake muna samu irin wannan tashin zuciyan akai-akai, wanda har zai kai ma su ta yin amai.
Kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a wani mako, inda za mu ci gaba da tattaunawa da likita kan tashin zuciya, don jin irin abubuwan da ke sa mutum yana jin tashin zuciya, musamman ma a wannan ƙasa ta mu Najeriya. To a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, sai Dr. Muslim Bello Katagum da muka kasance tare da shi a cikin shirin, ni Hawwa Umar da na shirya na gaba nake cewa mu huta lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Mayaga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet, wato boahausa.com, ko kuma sashin hausa.com, ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter, domin sauraron shirye-shiryenmu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin hausa@boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com, da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka haɗa da Julia Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku, auni lafiya.